sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin na yau Litinin 10 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da kanin labarai.
An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing, a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron a cikin kwanaki biyu. Jami'an diplomasiya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva, mafarin jerin tattaunawa a matakin koda da za su yi a wannan makon game da ɗanban dakarun da Rasha ta jirgi a bakin iyakar Ukraine. Kotu ta yankewa shugabar Myanmar da aka hambarar Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekara huɗu a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu da kuma sa'a matakan kariyar coronavirus.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan asalin jihar Katsina sun gudanar da addu'o'i a birnin Lagos domin neman zaman lafiyar Najeriya.
Addu'o'in neman zaman lafiya kenan daga kungiyar Katsinawa da daura mazauna birnin Lagos.
Bayan haka za ku kuma ji cewa rikici na kara faɗaɗa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya yayin da zaben shekarar 2023 sai kara gwamnati tsowa yake.
Dan Allah ne ya shiru, a shirye muta zarme da mu a sulhu akan gaskiya kuma babu yaudara. Amma in zalunci za a yi ba mai.
Muna kuma dauke da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Yusuf Ali Haranje zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro ku kai kuma ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing, a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki akan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bus da jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. A Burtaniya kuwa ana shirin fara fadakar da jama'a tare da yin kira ga mata masu juna biyu da su yi rigakafin COVID bayan da ma'aikatar lafiyar kasar ta gano cewa kashi 96.3% na masu juna biyu da aka kwantar asibiti saboda alamomin COVID-19 ba su yi rigakafin cutar ba. A kasar Cyprus, jaridar Cyprus Mail ta ba da rahoton cewa wani masanin kimiyya a jami'ar Cyprus da tawagarsa sun gano wani sabon nau'in COVID. Dr. Leontios Kostrikis ya fadawa jaridar cewa Deltacron na da kwayoyin halittar nau'in Delta da kuma na Omicron. A India, ma'aikatar lafiyar kasar ta fada a yau Litinin cewa an samu mutum 179,723 da suka kamu da COVID cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Jami'an diplomasiya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva, mafarin jerin tattaunawa a matakin kola da za su yi a wannan makon game da ɗanban dakarun da Rasha ta jibge a bakin iyakar Ukraine, kuma Rasha ta buƙaci tabbacin tsaro daga ƙasashen yammacin duniya. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce an fara ganawar ne kafin karfe 9 na safe a gogon yankin, yayin da ya jaddada cewa bangaren Amurka yana shawarwari ba ma da Ukraine kadai ba, amma har da kungiyar NATO da sauran wasu abokan hulɗar kasar a fadin kasashen Turai. Bayan tattaunawar ta Geneva, ana sa ran Rasha za ta yi zaman shawarwari da NATO a Brussels ranar Laraba da kuma cibiyar kungiyar haɗin gwiwar tsaro a Turai a ranar Alhamis a Vienna. Gabanin taron na yau Litinin tsakanin Rasha da Amurka, manyan jami'an diplomasiyyar kasashen biyu ba su bayyana kwarin gwiwa ba sosai akan cewa za a sassauta zaman tankiya tsakanin kasashen a wannan makon. Kotu ta yankewa shugaban Myanmar da aka hambarar Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekara huɗu a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma saba matakan kariyar coronavirus. Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a Naypyidaw, babban birnin kasar, ta fadawa kafofin yada labarai cewa an yankewa Suu Kyi hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su Myanmar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na rediyo biyu da ake kiransu walkie-talkie da turanci. An kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta ƙasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus. Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata daya bayan da aka yanke wa Suci hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaben yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara hudu a gidan yari aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a kasar Min Aung Hlaing ya rage shekarun zuwa rabi.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bisa la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya musamman arewacin kasar, kungiyar Kasnawa da Daurawa mazauna birnin Lagos sun gudanar da taron addu'o'i domin neman zaman lafiyar Najeriya. Wakilin mu a birnin Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Allahumma azur ahla kasar state.
Addu'o'in neman zaman lafiya kenan daga kungiyar Katsinawa da Daurawa mazauna birnin Lagos wanda suka gudanar domin neman zaman lafiya a jihar Katsina da ma Najeriya baki daya, ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa musamman ma dai a arewacin Najeriya. Dogo menene maqasudin wannan taro da aka gudanar? Tambayar kenan da yawa Alhaji Sa'adu Bala Zangon Daura, daya daga cikin shugabannin kungiyar na Katsinawa da Daurawa mazauna Lagos.
Maqasudin taron mu a wannan gida shine mu taya kasar mu addu'a da fatan zaman lafiya da jahar mu da wasu sassa na kananan hukumomi da suke faruwa a jihar Katsina. Muna musu fatan alkhairi, Allah ya kwantar da wannan abin. To addu'a dai da aka fara mun ga amfanin ta 100% ta bangare da dama, mun ga an samu sauki ta dalilin addu'a da ake. To dama duk abu dai tsanani, addu'a tana maganin shi ko menene.
A kwanakin baya ne dai gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kira ga al'ummar jihar da su tashi tsaye domin kare kansu daga har-harin yan bindiga ko yan ta'adda. Kiraye-kirayen kuma da ya jawo suka daga wasu 'yan Najeriya. Da kuma ne ra'ayin Katsinawa da Daurawa mazauna Lagos game da wa'annan kiraye-kiraye?
Sunana Adamu Abubakar Sarkin Hausa a makoko da safe. Duk wanda aka daura ma haƙƙin jama'a bai san ya ga wani abu, wani masifa ta samu jama'a tai. A kullun yana fatan ya ga jama'a shi sun ci gaba. Amma wannan matakai da gwamnatin jihar Katsina ta kawo, nina ma goyi bayan da ya ce mutane talaka su tashi tsaye da kansu da kansu, kare kansu da kansu. Mun tsira muke in muna da yaranmu da sauransu a kai su yi training to su kare kasarsu, domin ba za mu zamanto mai zamanto bayi ba. Wasu mutane suna zuwa suna kona mu dukiya, suna karkashe mu, suna mu matan mu da iyayen mu mata haɗe da ƴaƴan mu, muna ji muna gani ko muna da ƙarfi, muna da abin. Na goyi bayan gwamnatin jihar Katsina kan wannan.
So dan kwanakin baya gwamnati ya bada maganar cewar a dauki makami. To mutane suna fassara maganar da cewar kama ka mallaki bindiga ko wuka ko wani abu, a'a, ita kanta wannan addu'ar makami ce. Dan haka magana tashi tana da fashin baki da dama, zaka iya fassara ta gida da dama. Babban makasudin abin da yake magana akai mutane su koma ga Allah su yi addu'a, Allah ya zama da kasar mu lafiya da jihar Katsina.
A ƙarshe dai kungiyar ta ƙara jaddada kudurinta na ci gaba da gudanar da addu'o'i akai akai domin samun zaman lafiya a jihar Katsina da ma Najeriya baki daya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Jami'an kasar Kazakhstan sun ce har da yarinya 'yar shekara hudu cikin mutanen da aka kashe a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata. Hukumomi sun ce an kama mutane 5,800 dangane da zanga-zangar. A kokarin dakatar da zanga-zangar, shugaba Kassim Jomart Tokayev ya bada umarnin harbi har lahira, abinda ya ba jami'an tsaro damar budewa masu zanga-zangar wuta ba tare da kashedi ba. Shugaban na kasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet ya kuma bukaci shugaban Russia Vladimir Putin ya taimaka wajen murkushe masu zanga-zangar. Russia da mambobin wata kungiyar haɗin gwiwar tsaro da yawa a wasu yankunan Turai da na Asiya sun mayar da martani ta tura dakaru. Ƙarin farashin man fetur ne ya haddasa zanga-zangar wacce ta bunƙasa zuwa nuna rashin jin daɗin mulkin kama karya a ƙasar. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gwamnati mai gigi ta hankali a jiya Lahadi akan dabban masu zanga-zangar adawa da shugabannin sojan kasar, inda wata kungiyar likitoci ta ce an kashe wani daga cikin masu zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga Omdurman zuwa Bari, birane biyu da ke kusa da Khartoum babban birnin kasar, inda suka yi ta rera waƙoƙi suna caccakar shugaban soja Abdul Fattah al-Burhan, wanda ya karɓi mulki a juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba, abinda kuma ya kawo ƙarshen yarjejeniyar mulkin haɗin gwiwa da farar hula. Wani mutum ya mutu bayan da aka jefe shi da gwangwanin barkunan tsohuwa, a cewar ƙungiyar likitocin Sudan da ke marawa masu zanga-zangar baya. Ko da yake bata bayyana inda mutuwar ta faru ba, hakan yasa adadin farar hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin, a cewar kungiyar likitocin, waɗanda kuma suka zargi sojoji da kai samami a cibiyoyin lafiya da ake kula da masu zanga-zangar da suka jakkata tare da musgunawa ma'aikatan cibiyoyin.
Tuma da Allah a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, rikici na ƙara faɗaɗa a cikin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar, duk da yake lokaci sai ƙara matsawa yake yi da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan shekara ta 2023, abinda masana kimiyyar siyasa ke ganin cikas ne ga nasarar demokuraɗiyya. Daga birnin Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ci gaba da zama wani babban tarnaƙi da ya dabaibace jam'iyyar a sassa daban-daban na ƙasar. Daidai lokacin da kwamitin sulhu da jam'iyyar ta kafa a matakin ƙasa ke kai komo wajen sasanta rikice-rikicen da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar, matsalolin sai ƙara dagulewa suke a wasu jihohin ƙasar. A jihar Kebbi, wadda ke arewa maso yammacin ƙasar, an ɗauki tsawon watanni ana samun takin saƙa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar, duk da yake an jima ana taushe baton. Yanzu dai a iya cewa abin da ke ɓoye ya fito fili, domin masu goyon bayan ɓangaren tsohon gwamna Sanata Muhammad Adamu Aleru sun yi gangami na tarbon jigon nasu, lokacin da suko masu goyon bayan gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu suka himmantu wajen shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar. Sanata Adamu Aleru ya maganta da dandazon jama'ar da suka tarbosa tun daga filin jirgin sama har zuwa sabon ofishin da suka buɗa a garin birnin Kebbi bayan dawowarsa daga wurin duba lafiyarsa. A ɓangaren masu goyon bayan gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu kuwa, jam'iyyar APC a jihar Kebbi ɗaya ce kuma ba su hana a tarbo Adamu Aleru ba, a cewar Sani Zauro dattijo a cikin jam'iyyar.
Jam'iyyar APC zai san da an kai ta guda ta an, amma waɗansu sun ce ba su yadda da zaɓen da an kwakana ba, kokarin lokacin da an ka zaɓe shi duk ɗan jam'iyyar APC na jihar Kebbi ya sa hannu cikin zaɓen shi, don haka zaɓen mu wa Allah guda. Kuma yau duk kansulan da kasar a jihar Kebbi wanda ɗan jam'iyyar APC wani jam'iyyar APC ta ɗaya an fitar da zaɓen shi kuma ya ci kafan kuma ɗaya da tasa hannu, don haka dukkan dai son tarbo biyu a bayyau a ce in mu zo za a tarbon shi a hana mu ba mu ce ba a tarbon Aleru, don Aleru ba ce mu fati ba ne sanata ne.
Rikice-rikicen cikin gida tsakanin jam'iyyun siyasa ba sabon abu ba ne, a cewar masana kimiyyar siyasa musamman a ƙasashe irin Najeriya. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto yana mai cewa
irin waɗannan rikice-rikicen suna da illa ƙwarai ga ainihin mulki na demokaradiyya da kuma cigabansa, musamman a cikin ƙasashe irin namu masu tasowa. Kuma in kan lura da duka irin waɗannan jam'iyyun da ke garin mu, ana gudanar da su ne ba wai don biyan bukatun jama'a ba, ana tafiyar da su ne saboda biyan bukatun wasu ɗaiɗaiku waɗanda kusan sun zo sun yi kakage daga waɗannan jam'iyyun.
Masana na ganin cewa samun nasara haɗa kanun 'ya'yan jam'iyya wuri ɗaya yana da tasiri wajen samun nasarar jam'iyyar da kuma samar da shugabanci managarci ga al'umma, ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Har yanzu a Najeriya, masu sharhi na ci gaba da fashin baki a kan batun rashin tsaro da ke addaban ƙasar da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalar. Dr. Abubakar Yahuza Getso, mai fashin baki ne a kan tsaro, wanda yake cewa bai amince da sulhu da gwamnoni ke cewa sun yi da 'yan ta'adda ba, ga kuma yadda yake jawabin nasa.
sannan kuma abu na karshe wanda zan yi magana akai shine ta bangaren su wato gaba daya abubuwan wanda ya shafa su gwamnati da hukumomin gwamnati suna da awa suna gaya wa talakawan kasa cewar wai sun yi sulhu da yan ta'adda wanda wannan ni na dade har gobe har yanzu ma ina ƙaryata duk gwamnan da yake yayin sulhu da yan ta'adda to dan zaka yi sulhu a irin wannan yanayin da ake ciki kana buƙatar mutum hudu kana buƙatar wanda aka yi wa laifi sunan al'ummar da ake kaiwa hari kana buƙatar wakilan masu kai hari sannan kana buƙatar wakilan gwamnatin jiha sannan kuma kana buƙatar jami'an tsaro waɗanda za su zama su ne idanun wato gwamnatin tarayya to sai ya zama gwamnatin sun zagaye cikin dazuka ne kawai sun zo su jiragen masu unguwanni da wasu rigagen Fulani sannan suka dawo suka yaudarar duniya ko suke yaudarar duniya da cewar an yi sulhu kamar yadda na sha faɗa inda akwai wanda yake da gujiyar cewar an yi sulhu ana da wani sunaye na waɗanda aka rubuta sunayensu wanda aka zauna da su sannan kuma ana da wato wani sun sharriƙa wanda aka ce wane ya daina kaza wane ya daina kaza wane ka daina kaza wane ka daina kaza in ka daina mu kuma za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza to babu wannan to tunda babu wannan babu sulhu kenan to sannan kuma akwai gwamnonin da ake da tuhume-tuhume a kansu cewar suna da waɗansu alaƙoƙi na kai tsaye ko kuma na bayan gida da wasu daga cikin ta hannun wasu daga cikin wanda suke da awar tuba daga aikata waɗannan laifuka ko da ka sakamakon haka sai ya zama wato masu sayar cinikin makamai saboda matsanancin talauci da matsaloli na shugabanci da kasar take fuskanta tun daga matakin gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da gwamnatocin ƙananan hukumomi waɗanda kana iya cewa ma babu su a yanzu sai ya zama matsin tattalin arziki ya jefa waɗansu daga cikin mutane mazauna ƙasar masu hankali da marasa hankali masu ilimi da kuma jami'ai cikin shiga harkar sana'a ta kasuwanci na makamai da kuma shiga cikin waɗansu abubuwa waɗanda ba su kenan ba sakamakon haka sai ya zama makamai suna ta kwantsama har an kai ga yanzu a ƙasar baka da inda kake da tabbacin za ka iya yin tafiyar kilomita 1.5 cikin natsuwa ko kwanciyar hankali.
Ya kake ganin irin gudunmuwa da ɗan wato ƙungiyar ɗan banda ko kuma ɗan sa kai da suke taimakawa a wannan yaƙi da ake yi?
To ɗan banda ko kuma ɗan sa kai wato sun ɗauki doka a hannunsu sau da yawa kuma sun ƙulla suna ƙara ƙulla wutar gaba tsakanin al'ummar da ake cewa Hausa Fulani domin da can kana da wani abu da ake cewa Bahaushe kana da wani abu da ake cewa Hausa Fulani to yanzu kuwa Bahaushe daban Bafulani daban kowa ya san gidan ubanshi sakamakon cewar muna da hujjoji da dalilai waɗanda su waɗannan 'yan banga suka mai da dukkanin Bafulani ya zama ɗan ta'adda ana kama shi a yanka ana kama shi a kashe ba tare da hukumomin tsaro da kuma gwamnonin sun tsawata musu ba sannan kuma ana fadawa wato rigagen Fulani waɗanda su ji ba su gani ba wanda su ba 'yan ta'adda ba ne ba sa goyon bayan aikin ta'addanci ba sa goyon bayan mai yin aikin ta'addanci ko da ɗan uwansu ne saboda haka wannan na faɗa a lokuta da dama cewar ina jan kunnen gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma sauran hukumomi masu sauran masu ruwa da tsaki cewar wannan zai haifar da wata sabuwar ko ma ya riga ya haifar da wata sabuwar wato ya kunna wutar ƙabilanci da kuma za ta daɗe tana ci tsakanin Hausawa da Fulani.
Dr. Yahuza Abubakar Gitso kenan mai fashin baki akan sha'anin tsaro a birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kan bi marar ilimi abun raina.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu, ta da fatar kun muni lafiya. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe, musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa. Yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata.
Watakila a ƙarshe ban san shawara da zaka bai wa gwamnatin Najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin Najeriya ba, ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannunsu daga cikin wannan, ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara da ko biyu masu zuwa.
Gaskiya muna ganin abin da ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abin da ake kira ko educational tax, wanda za ana cirewa ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za ana adana kuɗi wajen ganin cewa an maida yara makaranta. Because in ka duba kasashen da suka ci gaba, zaka samu yanzu koda irin Sudan, in kaga Sudan akwai babbar jami'an su da ma Azhar, da ka gani jami'a ce wanda waqaf yake rike da ita, ba wai gwamnati bane. To akwai bukatan gwamnatoci a yi irin wani waqafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta, ana maida su makaranta. In kuma gwamnati ne, ana duba kamfanonin da ake da ya zamana akwai educational tax da za ana cire musu, wanda da wannan za ana amfani ana maida yara wanda ba su da galihu ana maida su makaranta. In aka dauko irin wannan tsari din, zaka ga in kuma akai abun da gaske ba ha'incin mu na 'yan Najeriya ba, to zaka ga dai tsakani da Allah yara da yawa sun koma makaranta, kuma nan da shekaru kadan sai kaga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta. Waqafin Azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gaba ɗaya, zaka ga har mu yaranmu na nan Najeriya suna cin gajiyan wannan waqafi din. To kaga akwai bukatan masu hannu da shuni da gwamnati da wa a zauna a sake nazari, in ma za a kira summit ne on educational reform na Northern Nigeria, wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi. Kalubale dole ne akwai kalubale, saboda in kaga mu nan ba mu saba irin wannan abun da aka faɗa ba, duba na ƙasa a tallafa musu, kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa, wani zai ga kaman ato ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba, wani kuma zai ga ba zai iya bada wani gudumawa ba. To irin wannan kalubalen zaka ga gaskiya akwai su, wasu kuma iyayen su ce to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba, wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din. To kaga akwai bukatan gwamnati ta shigo baki daya, akwai bukatan su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaran mu su shiga karatun zamani ba, su gane cewa zamani yayi nisa, kuma in ba ka zo ka hadu da zamani ba za ta tafi tabarka.
Ina fatan ka a dangane da wannan shiri da ka fara aiwatawa nan jihar Gombe.
To muna fata abu ya daure, koda bayan wannan programming a samu wani tsari wanda gwamnati za ta ci gaba da shi, duk da daman akwai subeb wa hukumar bada ilimi a mataki na farko, suna da department na tsangaya, akwai bukatan a karfafa shi, kuma su fita su fadada, su nemo taimako, su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai za a tallafa irin wannan tsari da kuɗi kadan. In kai mamaki abin da aka yi a shekara daya na maida yara, to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi, da yawa yanzu yara zaka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu. To muna kira ga gwamnati da kowa, ma ba gwamnati kadai za ta ma komai ba, akwai bukatan mutane da suke da dama su ma su shigo cikin harkan ilimin nan, a samu a inganta shi kuma a bawa yaranmu, saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo tashin hankali da rikici da su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne. Amma aka samu wayayyar al'umma ko al'ummar da take inganta haka, sai kaga mun samu nagartacciyar al'umma.
Masauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Abdullahi Baffa Ahmed Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimi na bai daya a jihar Gombe, sai duk ilahirin abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, da wanda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Peace. Salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara.
To madalla a gaida Yusuf Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. ina kira ga gwamnatin jihar Zamfara Bello Matawalle da ya aje kakin soja da ya saka da sunan yakar ƴan bandiga ya tunkari sansanin ƴan gudun hijira da nufin tallafa musu da kayan abinci domin suna cikin mawuyacin hali. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sako na gaba ya fito ne daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da baban gida AA Dogo daga jihar Zamfara. Suka ce salamu murya Amurka, hakika kisan kiyashi da ƴan bandiga suka yi wa ƴan uwanmu da ke yankin Bukuyum da Anka abun Allah wadai ne, kuma hakan na ƙara fitowa da gazawar gwamnatin jiha da ta tarayya a fannin kare rayuwa da dukiyar jama'a. Allah dai ya kawo muna ƙarshen wannan bala'i. Sai kuma sako daga Hassan Dogo Faci Batsari ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, fatan alheri gare ku. Muna yaba ma gidauniyar Aminu Bello Masari Youth Empowerment akan aikin gyaran idanu a kyauta da ta yi a shiyar Katsina ta tsakiya. Babu shakka wannan aiki na gyaran idanu abu ne mai kyau, da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka gwamnatin Aminu Bello Masari na jihar Katsina. Wannan sako na cewa hakika tabbatar da kashe mutane kimanin 200 a cikin mako guda da gwamnati ta bada sanarwarsu a hukumance a jihar Zamfara, hakan abin damuwa ne da su sarai. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah jikansu da rahama ya sa aljanna ce makomarsu. Sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Sako na gaba ya fito ne daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, haɗa jita-jita da ake yi wa jam'iyyar APC za ta tsayar da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan takarar shugabancin ƙasa a zaben shekarar 2023. A gaskiya hakan babban kuskure ne, duba da 'yan Najeriya sun ga kamun ludayinsa musamman jihohin Arewa maso gabas. Sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika matakin ayyana 'yan bindiga da gwamnatin ƙasarmu Najeriya ta ɗauka ya yi daidai. Muna fatan kuma za a tashi tsaye a fatattake su domin kawo ƙarshen su a dukkanin yankunan ƙasar baki ɗaya. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Rabiu Dako Dunali da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. To sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. Yanzu kan ga Maryam Dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Shirin gwaje-gwajen cutar COVID-19 a wani birni da ke kusa da Beijing, a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki akan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bus da na jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. Jami'an diplomasiya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva, mafarin jerin tattaunawa a matakin koli da za su yi a wannan makon game da ɗanbin dakarun da Rasha ta jibke a bakin iyakar Ukraine. Kotu ta yankewa shugaban Myanmar da aka hanɓarar Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekara 4 a gidan yari saboda mallaka wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba, da kuma saɓa matakan kariyar coronavirus. Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a Nafito, babban birnin kasar, ta fadawa kafofin yada labarai cewa an yankewa Suci hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su Myanmar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na radio biyu da ake kiran su walkie-talkie da Turanci. An kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta kasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus. Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata ɗaya bayan da aka yanke wa Suci hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaɓen 'yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara 4 a gidan yari aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a ƙasar Min Aung Hlaing ya rage shekarun zuwa rabi.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyarmu na wannan la'asariya, Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakatar shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.